الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يوانا مسلمي نا وانا مسلاتي مسجد الأجيال بساجي لومي قصر توغو وانا لو كتشيمي البركة ina farin cikin haduwa da waɗannan fuskoki masu albarka don nasiha da isar da saƙon Allah tabaraka wa ta'ala, kamar yadda aka saba, wa dhakkir fa inna dhikra tanfa'ul mu'minin, da nasiha da da'awa da wa'azi da karantarwa al'umma take rayuwa. Duk al'ummar da ba a mata wa'azi, ba a faɗakar da ita, ba a nuna mata hanyar Allah, to tana cike da haɗari ƙwarai da gaske. Wa'azi, karantarwa shi ne sunnar annabawa. Duk wani annabi da ya rayu, to ya rayu ne yana kira izuwa ga hanyar Allah, musamman manzanni daga cikinsu, al'ulama'u warasatul anbiya, malamai magada annabawa ne. Fa innal anbiya'a lam yurisu dinaran wala dirhaman wa innama warasul ilma, annabawa basu bar zinari ba, basu bar azurfa ba, sun bar ilimi ne, basu bar kuɗi ba, ilimi suka bari. Da haka duk al'ummar da Allah ya rabautar da ita sai ya azurta ta da biyayya ga annabawanta, sauraron annabawanta, da'a ga su annabawanta. Zan yi amfani da wannan lokaci in tunatar da mu muhimmancin girmama manya. A cikin manyan nan da zan yi magana a kansu akwai iyaye. Iyayenmu wanda suka haife mu, wanda su ne sababinmu na zuwa duniya. Shuwagabanninmu na al'umma wanda Allah ya ɗora mana su, su ne a gaba da mu, da kuma wanda duk suka girme mu a harkar kasuwanci ko wajen aiki ko kuma dukkan wata mu'amala. Addinin musulunci ya zo da tarbiyyar lalle ne mutum ya girmama wanda yake na gaba da shi. Bahaushe ya ce da na gaba ake sanin zurfin ruwa. Idan ana so a gane wannan ruwan mai halakarwa ne, mai cutarwa ne, sai a sa na gaba. Idan ya halaka ya tafi, to kaga akwai haɗari. An yi amfani da shi a gane wannan abun daidai ne ko ba daidai ba. Abin da ake nufi, abin da babba zai hango, ƙarami na baya ba zai hango ba. To daga cikin waɗanda za a mutunta a girmama shi ne iyaye. Iyaye su ne waɗanda suka haife mu, kuma ta dalilinsu muka zo duniya. Kowane mutum da kake gani, namiji ne ko mace, dole ya fito ne ta hanyar iyayensa. Maganganu sun zo masu tarin yawa daga Alƙur'ani da hadisan annabi sallallahu alaihi wasallama da suke fadakar da mu cewa dabi'ar mutanen kirki ne, dabi'ar annabawa ne, dabi'ar salihan bayi ne mutunta iyayensu. Wannan uba naka ko wannan mahaifiyata ka, ko musulmi ne ko ba musulmi ba, suna da haƙƙin ka kula da su, kai musu da'a. Duk wanda yake neman albarka a rayuwarsa to ya bi iyayensa, ya musu da'a, ya taimaka musu. Hatta annabawan Allah sun bi iyayensu. Qur'ani ya ba mu labari akan sun yi biyayya ga iyayensu, wanda za mu zo mu buga misali da wasu daga cikinsu. Dukkan addinai na sama gaba ɗaya sun yi ittifaqi, wattafaqati shara'i'u as-samawiyyatu, shari'o'i na sama sun yi ittifaqi cewa kyautata wa uwa da uba wannan dole ne, wajibi ne, ba wani wanda ya sabani akai. Huwa khuluqul anbiya'i wa da'bu salihin, alamar mutum imaninsa da gaske ne, to sai a ga yana kulawa da iyayensa. Mai imani na gaskiya za a ga yana kula da mahaifin shi, baya wasa da su. Mai karamci, karamun nafsi, husnul wafa'i, za ka ga yana taimakawa iyayensa. Bin iyaye yana cikin mahasinu ash-shari'a al-islamiyya, abubuwa masu kyau da shari'ar musulunci ta ce mu kula da shi. Kuma hibzun ne lil fadli wa atirafun ne bil jamil, mutum ya kare wata fadala ne kuma ya yi itirafi da kyakkyawan abu da shari'a ta ce ya yi. Cikar shari'ar mutum da addinin mutum tana tabbata ne idan ya zama yana bin iyaye, baya sabawa iyayensa. Shi yasa musulunci ya himmatu kwarai da gaske dangane da biyayya ga waɗannan bayin Allah, kuma ya haramta mu saba musu, kuma Allah ya sauke hukunci mai tsanani dangane da saba waɗannan bayin Allah su ne iyayenmu. Zan buɗe lecture ta da fadin Allah tabaraka ta'ala ayar suratul Isra'i ta 23 zuwa 25. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. وانا أيوه إيقا باكي ديا سنة مقانا ني أكان حكونشن الله أكان بين إياه. الله يعني حكونش Allah ya wajabta kowa kada abauta masa in ba iyaye, in ba Allah ba, amma iyaye a kyautata musu. Duk maganar da zan yi gaba ɗaya ina magana ne akan kyautata wa iyaye. Idan ba gane ba babanka ko yana kwanci a kabari ko yana raye, shi nake nufi da mahaifiyarka. Ba wani anan wanda bai fito ta hanyar waɗannan mutanen guda biyu ba. To karatun mu zai kare ne akan ka kyautata musu, wani tanadi kai ne ka kyautata musu. Allah ya nuna mana suna iya girma tare da mu, me ya kamata musu, kar a daka musu tsawa, kada a hantare su, kada a kyare su, a gaya musu zance mai mutunci, zance na karamci, zance na kima, a shimfiɗa musu fuka-fuki na tausayi. Allah ya ce a ji tausayin iyaye. Wa khfid lahuma janaha adh-dhulli minar rahma, Allah ya ce a ji tausayin iyaye, a sauƙaƙa musu, a tausaya musu, sannan a rinƙa yi musu addu'a, rabbirhamhuma, ya Allah kai musu rahama, ka tausaya musu kamar rabbayani sagira, kamar yadda suka rene ni ina yaro. Ba wai kai musu sakayya irin yadda suka mun ba, a'a, sun dauki nauyina ina yaro karami, sun kula da ni, ya Ubangiji kai ma ka kula da su. Shine addu'ar da ake wa iyaye, rabbirhamhuma kama rabbayani sagira. Allah ya ce shi Ubangijinku shi yafi kowa sanin abin da ke cikin zukatanku. In ko mutanen kirki ne, kuna taimakon iyayenku, kuna sauƙaƙa musu, kuna tallafa musu, ba ku bar su cikin kunci da talauci da wahala ba. Allah ya san lalle ya kasance mai gafara ne ga masu koma zuwa gare shi. Na gaya muku ko annabawan Allah, Allah ya sifanta mana halinsu na ƙware cewa masu bin iyaye ne. Annabi Yahaya annabi ne daga cikin annabawan Allah, kana muti'an liwalidayhi, ya kasance mutum ne mai yin da'a ga iyayensa. Shi annabi Yahaya bai da girman kai, iyayensa in sun ce yayi baya cewa ba zai yi ba, baya da dagawa, baya saba wa umarninsu. Ya Yahya khudhil kitaba bi quwwa wa atainahu al-hukma sabiyya wa hananan min ladunna wa zaka wa kana taqiyya wa barran bi walidayhi wa lam yakun jabbaran asiya. Haka Qur'ani yayi yabo ga annabi Yahya, ya bashi littafi a matsayin sa na annabi, ya bashi annabta yana yaro karami, mai ibada ne, mai bin Allah ne, mai tsoron Allah ne, mutum ne mai tsarki. Kuma Allah ya rufe da cewa mutum ne mai bin iyayensa, bai da girman kai, baya sabo. Allah ya kare shi, yabo ne a gare shi. To kaji annabin Allah ma an ce yana bin mahaifansa da iyayensa. Kaifa, ka shafa wa kanka ruwa. Ga annabi Isa, shi kan tun yana cikin zanin goyo ma ai ya bada labari, yace shi fa zai bi mahaifiyarsa, zai mata da'a, ba irin ka ba da za ta gama yi maka wahala. Idan ka zo ka samu abun duniya, ka fifita matarka akan uwarka. Matanmu yau da yawa daga cikin mutane sun fi taimakon, sun fi tausayin, sun fi agazawa matansu na aure sama da iyayensu da suka haife su mata. Kuskure ne babba, rauni ne na zahiri. Matar da kana iya rabuwa da ita, tana iya zaginka, tana iya kashe ka ma, amma ka zo ka fifita ta akan uwar da ta haife ka, wannan alama ne na tabuwar kwakwalwa da gajeren tunani da rashin sani. Ya kamata, na'am, shari'a ta ce mu kyautata wa iyalinmu, mu kyautata wa matanmu, amma shari'a ba ta ce mu fifita matanmu akan iyayenmu ba. Matarka ta ci mai kyau, ta sha mai kyau, ta daura mai kyau, ta hau mai kyau, ta kwana akan mai kyau, amma mahaifiyarka tana ƙauye, tana daji, ko tana cikin wahala, ka manta da ita. Wani ma in zai ba da wani abu ma na taimako wa iyayensa, sai matarsa ta ba shi dama. Idan tsohuwarsa ta, idan matarsa ta ba shi dama ya taimaki tsohuwarsa, sai taimake ta. In matarsa ba ta shiri da uwarsa, to shi ma baya shiri da matan, kuma baya shiri da uwar, kuma bai taimaki uwarsa ba. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allah ya haifa annabi Isa dangane da halinsa na ƙware na biyayya ga mahaifiyarsa. Qala inni abdullah أتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا. كذا كان النبي يحيى سي الله يقول ولم يكن جبارا أصيا ننكم النبي إيسى الله يقول ولم يجعلني جبارا شقيا. الله يبارك لباري شوى شي النبي إيسى يأتي شبابا الله نكم النبي ني دنيا تشيدا النبي إيسى servant ne bawa ne na Allah sannan kuma annabi ne. Annabi Isa ba dan Allah bane. Qala inni abdullah atani alkitaba waj'alani nabiyya. Ni bawan Allah ne, Allah ya bani littafi kuma ya sanya na zama annabi. Yace Allah ya sa ni in zama mai albarka duk inda nake. Waj'alani مباركا أينما كنت. النبي إيسى متنني من البركة دو إندية كسنجي. الله يا إما يوصي عليه صلى داك دمي بين النبي إيسى ميسان النبي إيسى يسال الله يا إما يوصي عليه أمرني دي عبادة زكاة داك دمي سان النبي إيسى ميبين النبي إيسى عبادة زكاة يشي ما دم تحيا ما تقرنا رأي. Yace Allah ya sanya in zama mai albarka kuma in zama mai biyayya ga mahaifiyata. Wa barran bi walidati wa lam yaj'alni jabbaran shaqiyya. Mai biyayya ne ga mahaifiyata. Wassalamu alayya yawma wulidtu wa yawma amutu wa yawma ub'athu hayya. Yace amincin Allah tabbata gare ni lokacin da aka haife ni. Ashe annabi Isa haifarsa aka yi, ba Allah bane ba dan Allah bane. Wa yawma amutu, ashe annabi Isa zai mutu, ashe zai mutu kamar yadda kowa yake mutuwa. Ashe ba Allah bane, ashe ba dan Allah bane. Wa yawma ub'athu hayya, da ranar da za a tashe ni a raye a kiyama, shi ma za a tada shi kamar yadda za a tada duk duniya gaba daya. Ashe annabi Isa shi ma yana cikin bayin Allah, kuma tashin sa za a yi, kuma za a tambaye shi. Zalika Isa ibn Maryam qaulul haqqi alladhi fihi yamtarun. Allah ce wancin shine Isa dan Maryam, zance na gaskiya da ainihin wato kafirai suke shakka a kansa. Da haka a cikin yaban da Allah ya masa ya nuna mana shi mai biyayya ne ga tsohuwarsa. Wani ya zo gurin manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yace ayyul a'mali afdal, hadisin Abdullah ibn Mas'ud. Annabi yace as-salatu ala waqtiha, cewa ya annabi wani aiki ne yafi falala? An tambaye manzo Allah aikin da yafi kowane aiki falala a wajen Allah. Manzo Allah yace as-salatu ala waqtiha, yin sallah akan lokaci. Ya dana tambaya summa ayyu sannan sai annabi yace birrul walidaini, biyayya ga iyaye. Jama'a bayan sallah, bayan ibada ta sallah, a duniya ba abin da yake sallah ko? To abu na biyun sallah shine bin iyaye. A can kuma Qur'ani ya nuna mana bayan tauhidi sai ibada sai bin iyaye. Birrul walidain, kyautata wa iyaye. Yace sai mi? Yace summal jihadu fi sabilillah, ko al jihadu fi sabilillah, jihadi saboda Allah tabaraka wa ta'ala. Wannan hadisi Imam Bukhari ne ya rawaito shi kitabul mawaqit, ay mawaqit as-salah, babu fadli salati li waqtiha. Anan hadisin na Ibn Mas'ud, abinda zai nuna mana shine ashe musulmi ya kamata su sani bayan sallah da suke yi, ibadar da Allah ya fi damuwa da ita a kula da ita shine taimakon iyaye. Abu Huraira ya rawaito hadisi kamar yadda Imam al-Hakim ya kawo shi a cikin al-Mustadrak, hadisi na 7258 daidai. Yace manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya faɗa, ku kame dangane da matan mutane ku daina zina ku daina lalata matan mutane ku daina bata matan mutane kuna lalata musu budurci kuna zina da su sai kuma na ku matan su kame kuma ku yi biyayya ga iyayenku kuma na ku yayan za su yi muku biyayya wannan hadisin hasanun ne li ghairihi matsayin sa a wajen malaman hadisi manzo Allah ya faɗa a wata riwaya ta Imam Muslim hadisi na 6675 annabi yana cewa Allah ya tirsasa hancinsa raghima anfu qalu ya rasulullah man wai wannan ya manzo Allah da kake masa mummunan addu'a hadisin Muslim manzo Allah ce man adraka walidayhi wanda ya riski iyayensa inda al-kibari aw ahadahuma sun girma ko ɗaya daga cikin su ko duka ko ɗaya daga cikin su baba ya girma mama ta girma kun hadu fa dakhala an-nara yaje yayi ta aikin banza bai yi biyayya wa iyayensa ba har yaje ya shiga wuta wannan mutumin ya wulakanta ya tozarta ashe duk wanda babansa yake raye dattijo yana raye to hanya ne da zaka bibiya ka samu aljanna duk wanda mahaifiyarsa take raye hanya ce da zaka bi ka samu aljanna amma yau me yasa ƴaƴa suka lalace ba sa sauraron iyayensu uba ya bude magana ya ce ayi kaza amma yaro bai zai ba ba zaka taba yin albarka ba duk dan da ubansa zai bashi umarni yayi ya kiyaye bireyi ba to bashi ba albarka a nan duniya kuma maganar daman ka mutu ka shiga aljanna ba ta mata so bai tunda baka bi wanda Allah ya ce a bi shi ba baka bi wanda Allah ya ce in an bauta masa nabi shi za a kyautatawa ba da wanda suke wulakanta iyayensu saboda talauci mutum ya bar ubansa a wulakance a tozarce baya kula shi baya kula da shi harkokinsa kurin yake me yi amfanin rayuwarka ka tara duniya baka taimaki iyayenka ba me yi amfanin kudinka da baka taimakon mahaifinka baka taimakon mahaifiyarka me yi albarka ta arzikinka da baka biyayya baka hidima baka taimako baka agaji wa mahaifanka ka zauna a babban gida saboda kana da mulki kana da sarauta kana da kudi iyayenka suna karamin gida suna wulakanci suna cikin yunwa da talauci baka kwana ba wuta amma iyayenka suna kwana kullun cikin sauro suna dukan jikinsu da sauro kai kuma kana can cikin ne'ima ka tuno da su ma cewa su ne sababin zuwanka duniya ka taimake su baka yi kana cin mai kyau kana shan mai kyau iyayenka da ƙyar suke samun abin da za su ci na dare anya kai albarka ku a rayuwanka anya dukiyarka ta maka amfani kuwa anya ka san me kake yi kuwa daman kana iya yin bacci hankalinka a kwance iyayenka suna kwana da yunwa ka bar ubanka da cuta babanka yana fama da ciwo kullun yana kwance ba za ka kai shi asibiti ba ba za ka taimaka masa ba ba za ka nemi mai kulawa da shi ba ba za ka ba babanka abinci mai kyau ba ba za ka ba mahaifinka abinci mai kyau ba ba za ka ba mahaifiyarka abinci mai kyau ba ba za ka ba babanka sutura mai kyau ba ba za ka ba mahaifiyarka sutura mai kyau ba ba za ka sa mahaifinka mazauni mai kyau ba ba za ka sa mahaifiyarka mazauni mai kyau ba ba za ka je umra da babanka ba ba za ka je aikin hajji da babanka ba ba za ka taimaka masa ba me kake nema a duniya akwai daman zaka ji dadin duniya baka taimaka waɗannan dattawa wallahi ba zaka san darajar iyaye ba sai ranar da ka mutu Allah ya tsaye da kai yana tambayenka me kai wa iyayenka na hidima da da'a da biyayya wallahi ina gaya muku ƴan uwana da yawa akwai mutanen da za su yi da na sani a lahirar su za su ciza yatsa cewa da sun sani da sun taimaki iyayensu wani ya dauki ubansa da ya haife shi ubansa ya kai shi wajen sayar da mutane ya sayar da shi ya karɓi kuɗin. Ka sayar da ubanka ka karɓi kuɗin ka ci ka kashe a yanka shi. Wani ya haɗa baki da ɓarayi masu satan mutane, ya ce a je a sace ubansa, ubansa yana da kuɗi, a sace shi ya bayar da kuɗi su kashe kuɗin. La ilaha illallah. Ya Ubangiji, kada ka jarrabe mu da ƴaƴan da za mu haifa su samu na ciwon kai. Ya Allah, ka sa ƴaƴanmu su zama masu faranta mana, masu taimaka mana, masu tausayin mu, masu jin ƙayin mu, ba ƴaƴan da za su jawo mana bala'i su hana mu bacci da tashin hankali ba. A cikin Alƙur'ani ayoyi da yawa Allah ya yi ta magana cewa a taimaka wa iyaye, a bi su. Ina shaida muku cewa addinin ba zai yiwu bane in ba bi iyaye ba. Ba wani addini, ba wani musulunci, ba wani sunna, ba wani abin da zaka yi na addini in baka bin iyayenka ba. Kar ka bata kanka lokaci. Wata halitta ne da Allah ya wajabta dole 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 sai an taimake su. Taimako dole kenan. Uwa da uba, in mutum yana da rabo zai yi kokari ya ta bin iyayensa, ya ta musu hidima, su ta mai addu'a, Allah shi masa albarka don ya samu albarkansu, ya mutu lami lafiya, ya gumu da Allah ya samu kwanciyar hankali. Wallahi duk dan da ubansa ya buɗe baki ya tsine masa ko ya la'ance shi ko ya Allah wadare da shi, to wannan dan ku sa masa ido ba zai taɓa yin albarka a rayuwarsa ba. Shine dan banza, in kana ji ana cewa dan banza mara albarka, to shine dan da suka iyayensa suka kwashe masa albarka. وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا. Duk inda kaji an ce bil walidaini ihsana cikin ayoyin nan, to ana nufin a kyautata wa iyaye fa. Wa dhil qurba wal yatama wal masakin yaqulu lin nasi husna wa aqimus salata wa atu zakata thumma tawallaytum illa qalilan minkum wa antum mu'ridun. Kaga sai da Allah ya kawo kyautata wa iyaye ma ya magana a yi sallah, a gaya wa mutane abu mai kyau, sai dai fara cewa bil walidaini ihsana wa abudullaha wala tushriku bihi shay'an. Kaga tauhidi kenan. Wa bil walidaini ihsana, kaga kyautata wa iyaye kenan. Sai wa bidil qurba wal yatama wal masakin wal jari dil qurba wal jari junubi was sahibi bil janbi wabni sabili wa ma malakat aymanukum innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Kaga anan ma Allah ya ce abi iyaye cikin suratul nisa, wal ta'ala atlu ma harrama rabbukum alaykum alla tushriku bihi shay'a, sai yace wa bil walidaini ihsana, kar ku shirka, sai Allah yace ku bi iyayenku fa. Wala taqtulu awladakum min imlaq nahnu narzuqukum wa iyyahum, aw ta ayat nahnu narzuquhum wa iyyakum. Wala taqrabu al fawahisha ma dhahara minha wa ma batana wala taqtulu an nafsa allati harrama Allahu illa bil haqqi ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. A cikin suratul an'am, kaga a cikin wannan ayar Allah ya mana umarni yace mu bi iyaye, kar mu yi shirka, mu bi iyaye mu taimaka musu, kar ku kashe ƴaƴanku saboda tsoron talauci. Ina waɗanda ba sa haihuwa, wala taqtulu auladakum khashyata imlaq, wala taqtulu auladakum anan cikin al'an'am min imlaq, kada ku kashe ƴaƴanku saboda talauci, ku hana matanku haihuwa. Ina masu ɗirkawa mata allura su toshe musu mahaifa? Ina wanda yake zuwa ya sa a cizge, a cire mahaifan matarsa saboda wai kada ta haihu, wai ta haifi ƴaƴa biyu uku, wai sun isa? Kuma shi fa ne yake wannan aikin a gidansu, shi ne na 28, shi ne na 28, amma matarsa ta haifi guda biyu ɗan zamani, wai ba za a ƙara haihuwa ba. Allah ya ce mu muke azurta ku da ƴaƴan arzikin ɗanka daban arzikinka daban, za ka iya mutuwa ɗanka ya rayu, nawa ne suka rayu ba uwa ba uba ba abin da ya same su. Da haka waɗanda suke kashe ƴaƴa su hana mata haihuwa kisa ne yayi, to Allah ya ce ku daina yin wannan. Ni ba zan tara ƴaƴa ba kaza kaza, in ka tara kai kake ci da su, Allah ne yake baka yi. Duk wani ɗa da ka ganshi a duniya arzikinsa yana hannun Allah ne, ubansa kawai ta hannunsa ne ake bayarwa. Ka gwada mutuwa ka ga in ɗan bai rayu ba, a'a arzikin ƴaƴanka a hannun Allah yake ba a hannunka ba, dan me zaka hana su zuwa? Kuma kai da ana hana zuwan kai da ka zo na 27 a gidanku, kuma kai ka san wanne ne mai albarka? Wannan guda biyun da ka bari kace sun isa ko uku ko hudu, kana da garanti kun yi alkawari ne da mala'ikan mutuwa ba zai zo ya dauki ransu ba, ba za su mutu ba da wuri? Baka san ɗanka shine rufin asirinka ba? Baka san ɗanka shi zai taimake ka a gajiyawarka ba? Baka san ba wani ya haifi ƴaƴa 20 a cikin 20 din nan duk suka mutu ba su kai girma ba, sai na 21 nan shine Allah ya bar masa shi suka girma tare, shi ya dauki nauyin sa, shi ya kula da shi lokacin da ya tsufa, shi ya kai shi aikin haji, shi ya kai shi umra, shi ya taimaki uwarsa, shi ya taimaki dangin su, shi ya taimaki kaza, ya zama babban mutum a cikin al'umma. Ina sauran duk sun mutu gaba daya, wani yayi hadari ya mutu, wani ciwo ya kashe shi, wani sakila ne, wani calamity dai, ga sunan abubuwa da yawa suka kakkashe yayan gaba daya. Wata mata ta tafi da ƴaƴanta sun yi tafiya, za su je wani gari ta zuba su a mota gaba daya, suka tafi suka je suka kwankwasa hadari, ƴaƴan nan sun kai guda 5 duk suka mutu gaba daya. Tace malam kaga wa'azin da kuke mana, yanzu da naje an cire min mahaifa na daina haihuwa, da haka zan mutu ba ni da ɗan da zai min addu'a? Yau waɗannan ƴaƴa daman na Allah ne, an zo an yi hadari mun mutu duka banda ni, ita kadai Allah ya bari. Tace alhamdulillah ina haihuwa har yanzu. To kaga wannan duk sun mutu, yanzu waye za ta sa larasi da tsammani a kansa wanda zai zo daga baya? Wani za ga hadari zai sai ya mutu, wani ɗaurin aure za a je a mota sai ya faɗi sai ya mutu, wani ciwo ne zai kashe shi, wani yanfashi ne za su kashe shi, wani rijiya zai fada, wani ruwa zai fada. Duk kayi alkawari ne da mala'iku cewa waɗannan ƴaƴan ba za su yi wannan abun ba, to dan me za ka zo ka hana matan ka haihuwa? Allah ne yake ba da ci, Allah ne yake ba da sha. Ku haifi ƴaƴa, ku nema musu abin da za su ci su sha ta hannun Ubangiji, zai kawo musu arzikinku, arzikinsu a hannunku. Manzo Allah ce tanakahu tanasalu, ku yi aure ku hayayyafa ku yadu, zan yi alfahari da yawanku. Ka ji fa Annabi cewa ya ku musulmi, yawanku zan yi alfahari da shi a gurin Allah ran tashi alƙiyama. Ka haifi ƴaƴa su yi Qur'ani, ka haifi ƴaƴa su yi wa Annabi salati, ka haifi ƴaƴa su taimaki wani. Duk wanda ya haifi da ɗansa ya yi abin kirki yana da lada, duk wanda ya haifi da ɗansa ya zama malami mai da'awa yana karantawa yana kwanci a kabari ana kai mai lada, duk wanda ya haifi da ɗansa ya zama attajiri ko attajira take taimakon mutane ko yake taimakon mutane, ko baka bada ko kwabanka ba, to abinda ɗanka yayi kana da lada a ciki. Akwai ribar da ta wuce wannan? Babu. Don haka ya kamata ku kula, doka ce ta Allah tabaraka wa ta'ala, amma zamani ya zo ba sa so mu haihu. Makiya Allah suna bakin cikin su ga musulmi suna da yawa a duniya, saboda sun san tasirin yawanmu, tasirin ƙarfinmu, tasirin yawanmu, tasirin samun arzikinmu. Idan muka zama kaɗan, to tasirinmu ba yi da yawa. Da haka musulmi kada ya goyi bayan tunani da zai hana shi ya haihu, ya samu wanda zai taimake shi ko ya taimake al'umma. وصين الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين an shkur li wali walidayka ka jidan Allah qur'ani yace Allah yace ka gode mun ka gode wa iyayenka la ilaha illallah an shkur li kai mun godiya wali walidayka kai wa iyayenka godiya ilayyal masir makoma tana gare ni akwai wani bayanin da kake nema sama da wannan wa wasaina al insana bi walidayhi ihsana mun yi wasiya mun yi umarni ga dan adam mutum ya fa kyautata wa iyayensa ya tuna mahaifiyarsa hamalatu ummuhu kurhan wa wada'athu kurha mahaifiyarka ta haife ka cikin wahala cikin gajiya ta haife ka ta dau cikinka wahala wajen haifuwarka wahala kuma ta yaye ka wa hamluhu wa fisaluhu 30 shahra tsakanin daukan ciki tsakanin yayinka wata 30 hatta idza balaga ashuddahu wa balaga 40 sana qala rabbi awzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta wa 'ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa adkhilni bi rahmatika wa an a'mala salihan tardahu wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilayka wa inni minal muslimin ka duba daukan ciki mallan duk mace abinda take da zarar ta fara daukan ciki in Allah ya jarabe ta da laulayi ita ne zubar da yawu ita ne bata iya cin abinci ita ne bata iya yin bacci cikakken bacci ita ne wahala cikin yana girma damuwa tana karuwa ga hadari a ce ta daina daukan kaya yanzu wata taimun waya take cewa ta yi bari ta zubar da ciki ya fi sau 17 da ta dauka ya bari yanzu ta dauki cikin likita ya kafa mata ka'idoji ki daina daukan kaya ko buta ne na ruwa na alwala in yayi nauyi kake dauka ba za ta iya dauka ba kuma duk yanda za a yi karki yadda a bata miki rai to fa mai gidanki kariye da ya bata miki rai a wannan watannin sannan ki kula ki daina cin kaza ki rinka cin kaza ki daina aikin wahala ki rinka dan exercise kadan wai wannan diddukokin da aka kafa mata wai dan waye dan dan da yake cikin cikin ta ne amma wannan dan mara kirki tazo ta haife shi yazo ya manta da ita kana ta yawo a duniya ka tafi Ingila, ka tafi America, ka tafi Dubai, ka tafi Gabon, ka tafi France, ka tafi ina ne mahaifiyarka tana nan ko umra baka taba kaita ba ai yanzu yanayin sun tsufa sun gaji ka nema mata wanda zai raka ta mana a dauki wani mai karfi ya raka ta ka ce ka je ka tura uwata ta yi umra ko kai ka biya muku umra ka tura ta a keke ka kaita tayi tawafi kana turata tayi sa'ayi kana turata ka biya ta ne abinda taimaka baka biya ta ba amma kullun mataka tana makale da kai kullun zaka tafi umra ko haji mataka tana makale da kai America Ingila mataka tana makale da kai amma tsohuwarka tana can tana dabda mutuwa ba za ka kai ta dakin Allah tayi addu'a Allah ya fe mata ba ya kamata mutane su gyara matanka tana saka Holland a tamfar dubu barkace mahaifiyarka tana zama da tsumma da kyanta samu wax matarka tana saka awarwaro zobe zinari a hannunta rakacan mahaifiyarka tana nan tana shan ruwan rijiya ko bohol baka tona ta mata ba gidanka yana cike da ni'ima komai akwai amma mahaifiyarka in ka je gaishe ta ɗakin ta sai da kira ake samun wurin da za a shimfiɗa maka ka zauna saboda baka da tunani kana yi wa kowa alfarma amma a wata baka iya ɗaukar naira 100,500 sai fa 100,500 ka ba mahaifiyarka ka ce ta raba wa danginta da 'yan uwanta su ma su je su ci arzikin ɗanta baka iya yi matanka tana da hanyar samawa mutane aiki amma mahaifiyanka baka ba ta dama ta gayyato danginta da yan uwanta ta samu musu aiki a wajenka ba. Kaci ka goshi duk wata shida sai ka je check up, amma babanka yana nan hawan jini da ciwon zuciya zai kashe shi, yana nan a kwance, amma kai duk wata shida sai ka je medical check up. You are in France, you are in Germany, you are in America, you are in so. Amma you left your father, you left him behind. Ka bashi ba ka daukan wato kulawa da shi, yana nan ana tura shi da kyare ke zuwa masallaci da sanda, wai yana da wai da wai mai arziki, wai yana da babban da da bai san shi ba. Haka za ku gama wahala ku tara duniyar ku ma ƴaƴanku, wallahi ba za ku su kula da ku ba. Duk wanda bai kula da uban shi ba, wallahi ɗansa bai zai kula da shi ba. Duk wanda bai je ya kai ziyara ya gaida mahaifinsa a kabari ba, yana masa addu'a ba, shi ma in ya mutu ƴaƴansa ba za su je masa ba. Duk wanda ya fifita ƴaƴansa da iyalinsa akan matar shi, shi ma sai ya zo ƴaƴansa sun fifita matansu a kan shi. Ka zo ka gama biya wa yaro kuɗin makaranta, ka kai shi America ya yi karatu, ya je France, ya je Ingila, ya je German, ya je ko'ina, ka gina rayuwansa. Sai Allah ya jarabe ka sai kai retire, ko kasuwan ya ƙare, ko kuɗin su ƙare, sai tsufa ya kama ka, kuma Allah ya jarabe ka baka mutu ba. Yaron nan ya zo ya aure, ya samu dukiya, ya samu ƙarfi, kai ka gina shi. Amma wallahi al'azimu ba zai iya taimaka maka da motar da za ta ringa kai ka masallacin Juma'a ba. Ai abin da yake faruwa kenan. Bari in gaya muku hadisi na Imam Bukhari da ya ruwaito shi a cikin sahihinsa, da yake magana akan wajibcin fifita iyaye akan hatta ƴaƴa da iyali. Duka suna da haƙƙi, amma haƙƙin iyaye gaba ne. Wasu mutane ne suna tafiya wata rana kawai suka shiga wani kogo na dutse, sai dutse ya zo gir ya rufe su gaba daya, sun shiga rami, kuma Allah ya kawo wani dutse ya danne su, ba su da ƙarfin da za su iya daga wannan dutsen ba su isa ba. Ga mutuwa ta zo, ga kwanan su bai kare ba. Sai ɗaya daga cikin su ya ce, to ya kamata mu daga hannu mu roki Allah mu yi tawassuli da kyawawan ayyukan da muka aikata, mu roki Allah tabaraka wa ta'ala kowa albarkacin aikin da ya aikata, in yayi don Allah, Allah ya yi masa, ya bude mana dutsen nan mu fita. Daga cikin su dan kada na bata lokaci, ɗayan su yace, ya Ubangiji, ina da iyaye na, na girma tare da su, talakawa ne. Wata rana na je na tatso nono na abincin su na dare da zan kawo musu kafin na dawo na makara, na tarar da sun shiga gida sun yi bacci. Nazo na rike ƙwaryar nan a kofar gidansu, na kasa kwankwasa musu kofa dan bai kamata in tashi babana yana bacci ba. Kaji ba, babana yana bacci ba zan tashe shi ba. Ba irin ka bane zaka je kai ta dukan kofarsa kace ka tashi ana sallama, ina ba tarbiya. Wannan kaga abinci ne ya kawo musu fa wa iyayen, amma saboda girman iyaye da ganin girman iyaye, wallahi bai iya tada su ba. Ya rike wannan ƙwaryar nonon a haka yana tsaye, kuma bai kai wa ƴaƴansa suka sha ba, bai kai wa matansa suka sha ba, kuma yaran nasa suna kukan yunwa, ya tazaghauna ga gida ga gida. Ya rike wannan ƙwaryar, wallahi sai da aka kira sallah asubahi ta yi, iyayensa sun fito suna alwala za su je masallaci. Ya tura kofa ya shiga gidan ya ce, baba ga abincinku, ina ba ku hakuri, dare ne yayi ban samu na kawo muku ba. Ya bada hakuri ya bayar. Suka ce, yaya baka kai gida ba? Ya ce, ai kwana nayi a tsaye da ƙwaryar nono a hannuna. Baka kai wa ƴaƴanka ba? Bai kai ba. Suka ɗiba sai da ya ishe su, sauran ya ɗauka ya kai gidansa. Ya ce, a ba wa yaran su yi hakuri su ma. Ya ce, ya Allah, idan wannan aikin da na yi dan kai na yi saboda kai na yi, na bi iyaye na, ya Allah ka karɓa mu, ya Ubangiji ka yaye mun wannan hali da nake ciki. Wallahi annabi yace a cikin hadisin kawai sai dutsen nan ya bude gaba daya Allah ya karba aikin sa ya bi iyayensa saboda bin iyaye ne Allah ya yaye musu wannan bala'i dutsen ya bude gaba daya fa kharaju yamshuna suka fita suna tafiya sha'anin iyaye ba sha'ani ne na wasa ba Abdullahi dan Umar ya ga wani mutum wata rana aikin haji yana goye da mahaifiyarsa ko mahaifin shi a gadan baya yana dawafi da ita dane fa ya goye uwarsa a baya a lokacin ba trolley ba keke na tura mara lafiya yana goye da ita idan ta zo za ta yi baya haya ko bawali a gadan bayansa take sai ya tsuguna haka ya jira ta tayi ta gama ya ci gaba da tafiya da ita ya ta yawo da ita da Arfa da Muzdalifa da ina ne duk ya ta yawo da ita yazo ya samu Ibnu Umar yace shin na biya ta haƙƙi na uwa Ibnu Umar yace wallahi baka biya ba koda da irin farcen wannan yankin farce wallahi baka biya ba kaje ka ci gaba da hidima ina wanda yake cewa ta tsufa ba zan kai ta ba ba za ka kai matarka ba amma za ka kai ba za ka kai mahaifiyarka ba amma za ka kai kannan matarka ai ku ji tsoron Allah ku kyautata wa iyayenku Allah tabaraka wa ta'ala na gaya muku ya fifita bin iyaye akan jihadi a wurin Allah bin iyaye shine gaba da jihadi hadisin Abdullahi hadisin Muawiya ibn Jahima hadisi ne sahihi wani ne yazo zai tafi jihadi manzo Allah ce alaka walida kana da mahaifiya kala na'am yace kwarai yace izhab fa akrimha tafi kaje ka girma mata ba za ka je jihadin ba fa innal jannata inda rijlaiha ai aljannan da kake nema ai yana karkashin tafin kafar mahaifiyarka guda biyu duk wanda yake neman ya samu aljanna ya je ya nemi tafin kafar mahaifiyarsa guda biyu ya yi mata da'a ya mata biyayya ya samu aljanna abinda ake nufi sai ta daga ka shiga wallahi wallahi duk dan da ya saba uwarsa ya yaki uwarsa ya fada da uwarsa ko mahaifinsa yayi asarar zaman duniya an kawo min kes din wani aka ce malam kai wa wani wa'azi baya yau ubansa magana yau shekara kaza baya kula ubansa ubansa zai zo ya ce ina kwana da zai kula uban ba amma in yaje kasuwa yayi ta dariya da abokanansa suna tafawa idan an zo an yi sallama da ubansa ba zai je mai magana ba saboda shi baya ubansa magana me ubansa ya masa Allahu alam wannan da ba albarka amma uban ya zo ya tsuguna gaban sa yace dan Allah wane mai na maka baka mun magana baka kula ni ban ce ka taimake ni ba ban ce ka bani ci ba ban ce ka bani sha ba don Allah mai na maka baka kula ni yayi banza da shi bai kula shi ba iyaye kenan masu tausayi iyaye masu jin kai wani an zo dan sa ya samu matsala da mahaifiyarsa aka ce Alhaji kai kana da matsala da wannan yaron yace a'a ban da matsala abinda na sani baya mun komai baya daukan nauyina baya bani abinci baya bani kudin haya baya kai ni asibiti baya mun kaza amma ni a wajena tunda ya dauki nauyin kansa ya iya rike iyalinsa ya rike matarsa ya rike ayansa shikenan ni yayi mun ko ni bai mun komai ba komai zan cika da imani insha Allah yanzu sallah ta Allah ta zo kana harka kana kasuwanci kana sana'a ka kasa dinka wa baban ka riga shadda da zai je sallar idi mai amfanin kudinka mai amfanin albashinka amma zaka jera yaranka guda biyar shida ka dinka musu shaddodi masu tsada amma ubanka bai da rigan da zai je sallar juma'a yanzu sallah guda ta zo talayya ba za ka iya zuwa ka sayi rago ka aika wa ubanka ba shekara yau biyar shida bakwai babanka ya daina layya saboda talauci amma yaranka kadai nawa kake ba su wayanka kadai nawa kake kashe mata a waya injin generator gidanka kawai da kake tarawa nawa kake kashe masa a wata amma a shekara guda ba za ka iya tara kudi ka tara wa ubanka kudin rago kudin bijimi kudin saniya da zai layya ba ai ko lalle ba kai albarka ba da yawa akwai ƴaƴan da iyayensu ba su isa su je babban taro ba saboda ba su da riga riga wannan riga wallahi ubansu bai isa je babban dauren aure ko taro ba saboda bai da riga amma shi fa wannan dana sa yafi karfin komai a duniya wani yana ciwon suga hawan jini baya iya cin abincin da mutane suke ci yana kwance kullun fitsari da rashin lafiya kuma yana da manyan yaya suna aiki wani a banki wani a company wani a kaza yayan nan aka zo aka yi meeting cewa wani mai hankali wani ustazu a ciki yazo yace to jama'a wannan yanayi da muke ciki ya kamata mu taimaka mu haife mu aka yi meeting ya haifi yaya wajen 10 kusan 20 kuma galibin su duk suna aiki amma ka duba ciwo zai kashe shi a gida ba za su iya daukan nauyin sa ba mallam shugaba daman yanzu abin da yake faruwa kai daya zaka dauki nauyin yayanka 20 duka kai daya baka da albashi mai karfi baka da babban shago baka da kaza rufin asiri kawai ka taimaki yayanka ka rufa musu asiri sun samu aiki sun samu sana'a sun samu kaza amma wallahi in tsufa ya kama ka furfura ta kama ka kai ritaya baka aiki baka da albashi baka da kaza ka zauna a gida wallahi mallan yayanka kafin su taimaka ma sai sun hadu su 20 din nan gaba daya a rinka cewa kai ka kawo kaza a wata kai ka kawo 2000 a wata kai ka kawo 1000 wani an ce kawo 2000 wallahi ba zan bayar ba 2000 wallahi ba zan bayar ba ni 2000 zan bayar ya manta ina so ku gane cewa iyaye suna daukan nauyin yayansu ubashi shi kadai a gida zai dauki nauyin yaro da university sa da college sa da nursery school din sa da primary school din sa da secondary school din sa da wahalhalin sa da asibitin ta da suturar sa da komai ya aurar da yaya mata da yake da shi ya kai su gidajen miji ya kai su makarantu ya kai su kasan waje su karatu yayi komai amma idan tsufa ya zo ya kama shi wallahi wannan yayan gaba daya sai sun hadu sun yi tarayya da kyar su iya daukan nauyin sa shi kadai ai kun ga ba za a zauna lafiya ba a duniya wannan mutumin sai yarsa guda ɗaya ce take auren wani mai kuɗi yarsa mace ɗaya tana auren wani mai kuɗi cikin abinda take samu shine tace a daina wannan mutum din a daina wannan zaman baban namu ba za ku iya taimaka masa ba kuna aiki to ni matar aure ce kuma zan taimaka masa ta sa aka rushe masa ƴan ɗakunan sa guda biyu da mahaifiyar aka gyara aka sa mai tile aka sa mai kujeru aka sa mai shimfiɗa mai laushi tace me yi abincin da yake ci alkama ne da acca ne tace a wata ai mata lissafi nawa ne zai ringa ci a wata da alkamansa da accansa da sugansa irin na masu ciwon suga da ainihin wato taliya da zai ci da abubuwan da zai ci duk tace a zuba masa asto tace a nema mata wata mace zai za ta dauke ta aiki ita ma mahaifiyar ta ma ta daina yin aiki kawai ta dauki nauyin ta aka sama mata wurin kwana duk wata tana biyan ta albashi tace ki yi wa babana breakfast ki masa abincin rana ki masa abincin dare ta nemo mai wanki tace ka rinka yi wa babana da mamana wanki kullun duk wata zan rinka biyan ka 1000 kaza wallahi mallam wannan matan aure ce tana auren wani babban mutum ita ta dauki nauyin uwarta da ubanta ta gina musu gida tace kuma Allah ya kai mu da rai da lafiya in an zo tafiya umra zan dauke ku za mu tafi umra tare da ku wannan mace ce to ina waɗanda ba sa son yaya mata ina wanda an masa haihuwa bai son ya mace ya mata problem ya mata nauyi wallahi ba haka bane wallahi bincike ya tabbatar mana a yanzu ya mata sun fi tausayi sun fi jin kan iyayensu mallam yace mallam ka fadi da karfi wallahi an uwana binciken gani dan Najeriya ne amma nan muna Togo ne dabi'ar haka take ya mata in mace Allah ya rufa mata asiri ta samu gida mai karfi ta samu aiki mai karfi ta fi tausayin iyayenta sama da ɗan namiji wallahi zaka iya haifan da ya tafi America ya tafi Faransa ya tafi England yana aiki wallahi sai shekara guda biyu uku bai zo ya ga shekau sai ce baba yan busy aiki yayi yawa kana cewa ba komai ba komai amma wallahi da zai yi yarka da kaifa tana auren wani wai bata zo ta ga shekau ba duk inda aka dauki lokaci ce ta zo ta ga shekau sannan tana tunanin ka ta taimaka maka sun fi jin kai sun fi tausayi illa kalilan daga cikin maza dan haka duk wanda Allah ya bashi ya mace ya rike ta ya kula da addinin ta ya kula da tarbiyyar ta ya kai ta makaranta ta yi ilimi ta yi karatu ya ba ta gida na ƙwarai ya aura mata miji mai inganci ba mamaki wannan yarinya ita za ta kula da kai ku daina kyaman yaya mata suna da albarka suna taimako yanzu wannan yarinyar ita ta taimaka ta taimaki ubanta ta agaza masa ya ubangiji ka ba mu ƴaƴan da za su kula da mu ka ba mu ƴaƴan da za su taimaka mana bari mu dakata anan saboda mai kyamara yana ta nuna mana lokaci yayi abinda muka faɗa na daidai Allah ya ba mu lada wannan muka yi kuskure ko tuntuban harshe muna neman Allah ya mana afwa wa bi hadzal qadri kifaya wa subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum.